بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا أمة مسأل بركة لبن إلمي دا معلممو دا غانان برنن أزري أتشكين جهر بوشي na mana barka da wannan safiya ta ranar Asabar wanda ita ce safiyar 26 ga watan Sha'ban shekarar Hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Jami'u Muhammad Al-Amin a nan birnin Azare cikin wato fa'aliyat activities na daura ta ɗaliban ilimi ta wata-wata ƙarƙashin tsarin Aizan Foundation. Muna fata Allah Ubangiji ya sa mana albarka a cikin wannan zama insha Allah. A wannan kwanaki guda biyu, ma'ana yau da gobe insha Allah, za mu tattauna akan wani topic ko wata mas'ala cikin masail na ilimi wanda suka shafi ɗan uwa ɗaliban ilimi ƙarƙashin wannan muzakkira ko littafi mai suna waqafatun inda qawlihi ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, wato wata aya cikin ayoyin suratul isra'i kenan, ko wato tintintini ko tsayawa da dubi na ƙurilla akan ita wannan aya mai take nufi, menene kuma fiqhun da malamai suka fitar game da ita musamman ma abin da ya shafi wato mu'amala da madda ta ilimi ta bangaren fatawa da kutsawa cikin mas'aloli na ilimi. Kafin mu tafi cikin littafin, ina da wasu muqaddima guda biyu da nake so na yi mana. Muqaddima ta farko ta shafi muhimmancin irin wannan tsarin, wato tsarin keɓance ɗalibai domin a gina malakarsu ta ilimi. Babu shakka a wannan al'umma akwai tsananin buƙata zuwa ga ɗalibai da za su samu malaka ta ilimi waɗanda ake fata Allah Maɗaukakin Sarki ya mai da su malamai a nan gaba don su ci gaba da aikin karantarwa, aikin ba da fatawa, da shugabanci na addini, da limanci, da shugabancin makarantu, da sauran ayyuka na ilimi waɗanda suke ba su da iyaka. Wataƙila in ka ce buƙatuwar al'umma zuwa ga malamai rabbaniyun ta fi tsanani fiye da buƙatuwarsu zuwa ga abinci da abin sha, ba kai mubalaga ba. Inna hajatal umma ila ulama'i rabbaniyin a'azama min hajatiha ila ta'amiha wa sharabiha, wataƙila in ka faɗa haka ba kai mubalaga ba. Domin a gaya na abinci da abin sha shine makkana wannan rayuwa ta duniya kawai, yayin da gaya kuma ta ulama rabbaniyun shine sadar da mutane da Allah yadda za su tsira a gobe alkiyama, musamman a wannan zamanin da ƴan taka haye sun yi yawa a sahar ilimi, har sun ruɗa sahar har rasa gane wanne ne mai kyau wanne ne mummuna. Idan kana da tunda nan mu manoma ne galibi, ko idan yara suka je kale, idan suka ɗebo datti da yawa a cikin abin da suka kalato, wani irin wahala ake sha kafin a tace tsabar da ke ciki? Ba ƙaramar wahala ba ce. To kamar haka ne maɓarnata sun yawa a sahar ilimi, don haka hata tantance wane ne da gaske yana da nasibi a ilimi, wane ne kuma ɗan taka haye ya zama musiba mai zaman kanta. Allah Ubangiji ya kyauta. Saboda haka ana tsananin buƙata zuwa ga samar da malamai rabbaniyu waɗanda za su ainihin wato ci gaba da aiki. Da haka mu gode wa Allah da Allah ya sa muna cikin waɗanda al'umma take kyautata mana zato. Duk waɗannan fuskokin wato fuskoki ne na nukhbatun minan nas, wasu zababbu cikin mutanen yankin Katagu ko mutanen Azare ko mutanen Guddin waɗanda al'ummar da muke cikin su suna kyauta mana zaton cewa eh za mu iya wakilcin addinin su a yanzu ko a nan gaba. To mu gode wa Allah farko akan haka, sannan kuma mu dinga shu'ur da girman mas'uliyar da ke kanmu. Wakiltawa mutane, wakilta mana addinin mutane ba karamin mas'uliya bace. Kamar yadda Ibn Qayyim yayi wannan ta'abirin a littafin sa Ilamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, wato ka dauka kai da kake aikin karantarwa ko ba da darasi ko limanci ko fatawa ko malamin islamiyya, ka dauka cewa wato mutane sun sa ka ne ka zama mai shiga tsakani, ka zama jakada tsakanin su da Ubangiji. Duk abin da ka gaya musu kana faɗa ne a madadin Ubangiji. Kai wani lokaci abin da ma baka faɗa ba, sulukinka da ɗabi'arka da mu'amalarka, to mutane suna hukunta shi ne a matsayin haka Allah yake so ai. Kaga ba karamin wato aiki ba ne mai girma aka saka, wanda yake buƙatan ka ƙara taka tsantsan akan duk abin da za ka yi da abin da za ka bari. Saboda haka wannan tsari ne mai kyau mai muhimmanci, wanda kuma samun kanmu a ciki yana nuna cewa insha Allahu al'umma ta da mustaqbali mai kyau. To me yasa ake da buƙatar samar da malamai waɗanda za su zama masu karantarwa, masu aikin ilimi? Akwai dalilai da dama banda waɗanda muka faɗa. Na farko, saboda ci gaba da istimrariya ta mirasul anbiya, al-ilmu shar'i mirasul lil anbiya, kuma istimrariyatu takunu bil ulama, domin su ne kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata qarara al ulama warathatul anbiya. Idan ba a ci gaba da samar da malamai ba, to za a rasa wannan mirasin, wata rana za a neme shi a rasa. Hadha awwalan. Sannan kamar yadda muka ambata, saboda malamai suna matsayin models, suna matsayin wato wasu namazij na abinda mutane suke koyi da su a cikin suluki, a cikin ɗabi'a, a cikin rayuwa, a cikin mu'amala. Da haka ake da buƙata a samar da malamai waɗanda suke da suluki na ilimi da na ɗabi'a mai kyau. Daga nan za su zama manarat, manaratu lil huda wal irshad, su zama su ne alamomin da ake gane samuwar shari'a da samuwar hasken addini a cikin rayuwa. Kuma su suke kare mana aqidarmu, ma'ana su ne suke bambance mana meye daidai meye kuskure. Aikin su ne su yi mana raddin shubuhohi idan suka zo wanda za su iya ɓata addinin mutane. Aikin su ne su yi mana bayanin shari'a. Aikin su ne su yi mana bayanin hukunce-hukunce na addini. Aikin su ne su amsa mana tambayoyinmu da buƙatunmu na samun wato bayanai akan al-qadayal mustajidda. Abubuwa kullum suna zuwa sababbi a rayuwa, a mu'amala, a kasuwanci, a aikin gwamnati, a mu'amalan mu ta aure, a makwabtaka, a zamantakewa, kullum muna samun qadaya mustajidda waɗanda muke buƙata amsoshi akan ya kamata mu yi su. Kaga dole muna buƙatan malamai masana wanda su za su dinga amsa waɗannan buƙatun namu. To don haka ya zama wajibi akan al'umma, dukkanin al'umma ta ba da gudunmawa wajen samar da waɗannan malaman. Kamar yadda misali ƙasashe, wato gwamnatocin ƙasashe suna tsara policy na education based on irin buƙatun ƙasar na tsarin mulki, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Duk wani karatu da kaji an ce ana yi a university, asali an yi shi ne saboda gwamnatin ƙasan tana ganin cewa tana da buƙata zuwa ga masana wannan fannin, tana da buƙata zuwa ga likitoci da injiniyoyi da masana tattalin arziki da masana tsaro da masana halayyar ɗan adam da wanda suka karanci harkar noma da kiwo. Shi sa take tsara department da college na yin waɗannan ilmomin. Shi sa kuma take absorbing ɗin waɗannan masanan zuwa cikin abin nan ɗinta, structure ɗinta. In aka wayi gari yanzu ga wani department
wanda watakila gwamnati ta dauka cewa kai daga yanzu ba mu bukata wanda suka iya wannan karatun an dina yayin shi sai ta rufe shi kawai in ba ka ba ya zama asara to saboda haka a matsayin mu na al'umma musulmi na da bukata zuwa ga malamai da masana da masu ilimi to wajibi ne mu sai da zamu samar da waɗannan malaman to daga ciki shine irin wannan tsarin saboda haka wajibi ne mu gode wa Allah sannan kuma mu yabo na musamman ga waɗanda suka tsayu akan wannan ayyuka musamman kaman shi Alhaji Ahmad Ali dan uwan mu Allah ya saka mishi alkhairi kaman malamin mu Malam Alkali Abubakar Musa Giya dai Allah ya saka mishi alkhairi kaman sauran waɗanda suka tsayu akan waɗannan ayyuka ba sai na ta ambata sunaye ba Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi mu kuma da muka zama mu ne beneficiaries wato waɗanda muke cin gajiyar wannan abu to mu tsayu akan abin da ya dace dan a haifi da ne ido wataƙila sai nan da shekara 20 ko 30 ko 15 sannan wani alkhairin zai bayyana kamar yadda su ma waɗannan malaman sai da suka yi waɗannan karatuttuka shekarun baya sannan shine ne suka iya zama za su iya jagoranta mu a haka to muqaddima ta ɗaya kenan wato muhimmancin samar da tsari na haifar da wato malamai wanda da gaske malamai ne abu na biyu shine ɗalibin ilimi wanda ake bukata ya zama malami yana bukatan wasu asasiyat a cikin ilimi malamai suna kasa ilmomin zuwa gida biyu akwai ulumul ala akwai kuma ulum wanda ake ce musu ulumul maqasid ko kuma ulumul ghaya akwai akwai wanda suke wasa'il ne kenan sune ala akwai kuma maqasid wanda suke sune gaya ilmin mukan da sune maqasid a shari'a asalin su guda biyar ne kuma yana resantuwa daga gare su qur'ani hadisi aqida fiqh sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani ilimi ko dai zama reshe ne daga waɗannan ko kuma yana yi musu hidima ne wato ko dai zama ƴaƴansu ne da jikokinsu ko kuma ma'aikatansu ne da barorinsu duk wani ilimi da ke da alaƙa da addinin musulunci yana resantuwa ne daga waɗannan to waɗannan su ne ulumul maqasid ko ulumul ghaya wanda asali su ake so a iya da kuma kowannensu yana da wasu ilmomi da suke zama mabuɗi da za ka gane su su ne ake cima ulumul ala su ne irin waɗannan su nahawu sarfu balaga mustalahul hadith ulumul qur'an ulumul hadith maqasid shari'a usulul fiqh kaza kaza duk wasu ilmomi da wasu technicalities waɗanda duka su ba ana yin karanta su ne dan ƙashin kansu ba ana karanta su ne dan a fahimci waɗancan kuma da can su ne za su yi amfanin da ake nema inda za a tambaye mu a ce me asalin amfani mafi muhimmanci da ilimi zai wa mutum a ganin ka menene ya kamata ya zama amsa amfani mafi muhimmanci da ilimi zai maka na'am gyara dabi'u aha tsoron Allah aha kika zuwa ga aljanna fata Allahu alaik hada huwa asma sababin al-asbab al-ukhra kullaha asbabun mu'tabara lakin asma sababin huwa an-najat yawm al-qiyama mafi girman dalil da ke sa mutun ya ce bari ya ilimi shine ya zama manufar ka kana so ka tsira a gaban Allah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bane fara kenan kallon wancan hadisin na mu'adh dan jabal dogon hadisin nan na wannan da yayi sallah din nan ko yace shi ba zai iya dogon addu'a ba shi ba abin da yake bukata illa Allah ya sa shi aljanna ya tsaltsar shi daga wuta mai annabi yace masa ala hadha nudandu shi duk fadi tashin da muke mu abin da muke nema kenan to haka ya zama wannan shine maqsadi na mafi girma cewa ilimi na addini muna yi ne dan mu tsira kuma dan mu tsira gaba daya da mu ɗaliban da su malaman da sauran al'umma duka ya za a yi mu tsira to wannan shine abin da ya kamata mu sa a cikin zakatunmu don mu tsira gabaki daya abin da ya kawo ta taɓurza a wannan zamanin game da waɗannan ilmomin shine kaucewa daga wannan gaya. Muka kalla da kyau shekarun baya 40 50 ko ƙasa da haka. A ƙasar Hausa akwai malamai, akwai masana, akwai masu karantawa. Watakila yawan karatunsu, content na karatunsu, a yanzu ba a musu kallon malamai. Wato wanda yake da irin wancan content na karatu yanda yake cikin malamai ba malami bane. Kamar yadda aka ce wani attajiri ne, sai a ce yana da fan 1000 ko yana da zakka 500. Yanzu ne yazo cikin attajiri yanda ai bai ma kai yaron gidansu ba ko a yawan kuɗi, farin kuɗi. Amma za ka ga watakila abinda ake ce ma arziki ya fi su. To haka karatun ma. Da wani malami iyakacin shi zai karantar da daga ahlari ne zuwa risala. In hadisi ne ta kira biyo shi tanqihul qauli yayi nisa ya karantar da riyadus salihin a zauran sa. Kaga wannan yanzu ai ba wani karatu ne mai zurfi ba yadda mutane suke kalla ko. Amma zaka ga a asluki na malamai a nagartar kwarjini a cikin al'umma a ƙarfin murya da nuna cewa lahira ake yi wa yafi da dama daga cikin masu ilimin yanzu, waɗanda sun fi shi yayin irabi, sun fi shi zurfin karatu, sun fi shi yawan takaddu, sun fi shi iya gayu, su duk duniya ma wasu an san su. Shi kuma hala a iya anguwar matsangwadin nan kawai aka san shi a cikin azari ma ba kowa ya san shi. To me yasa kamiyya ta madda content na karatu ya yi yawa a hannun mutane, amma kuma a lokaci guda asalin gayar karatun kuma ta yi nisa da su? To shi ne sauka daga waccan manufar ta cewa ana yin karatun addini ne don a nemi tsira a lahira. Yayin da karatun addini ya zama kamar sauran karatuttuka, wanda suke yin sa su ma abinda suke nema shi ne abinda wanda suke yin karatun duniya suke nema. Duk wanda ya tafi makarantar boko, ya tafi university, da shi da ya tafi da iyayensa da danginsa da bujiyarsa da zai aura, kowa ya san manufarsa cewa duniya kawai yake nema. Kuma ana ta masa fatan Allah ya sa ya same ta. Ba magana wani ikhlasi ko yi don Allah. Ko an san abin da ake so, an gama a samu abin da ake samu na duniya. Da haka duk fatan da ake masa da duk tankin da ake masa akan ya tsaya ya kula, an sa ka abin da ake mata. To yanzu mana hadda Qur'ani ma da wannan manufa yake yin ta. Karatun hadisi ma da wannan manufa yake. Fiqh ma da wannan manufa yake, to kaga Allah lalace. Kuma dukan ku za ku yadda ni cewa da haka din ake. Baka buƙata wai sai ka san zuciyar mutum, aikin sa da maganar sa da take-taken sa suna iya su zama unwani da za su bayyana me ke cikin zuciyarsa. Da dama daga cikin mu abinda muke kalla shine zukhrufal hayatid dunya. Me za mu samu mun zama malamai, in mun zama ustazai, in mun zama alarammomi, in mun ci musabaka, idan gwamnati na yi da mu me za mu samu? To tsakani da Allah wannan musiba ce wadda take mai girma. Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu ya karanta da wani hadisi mai hadari, wanda da zai karanta da hadisin sai da ya suma sau uku. In ya yunkura zai faɗi hadisin sai ya firgita, sai ya faɗi magshiyan arai. Sai an yi fa mishi ruwa, an kai shi inuwa, an cire mishi babban riga, an mai bibita ya farfado. Za ta malam za ka yi hadisin, ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu, sai sake suma, sai da ya kafa uku. Sai da aka wuna ana wannan jidalin. Amma ya ga cewa akwai larurar ya karantar da wannan hadisi. Duk mun san hadisi. Shi ne hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutane uku da za a fara gwala wuta da su. Na farkonsu shi ne wanda ya yi karatun addini. In ya zo lahira gaban Allah, Allah ya tsaye da shi ala ru'usul awwalin wal akhirin. Ce lima qara'atul qur'an? Me yasa karanta alqur'ani? Zai ce na karanta ne ya Allah saboda littafinka ne, saboda zancenka ne. Me yasa ka zama malami? Ya Allah na yi malanta ne don na karanta da al'ummarka, don mai raddi wa 'yan bid'a, don mu kare addininka. Annabi ya ce a wajen Allah zai ce mishi kazabt, ƙarya kake. Kayi ne don a ce maka malami, kuma an riga an ce maka. Saboda haka Allah ya sa mala'iku su kama wannan bawa a tsiyace, a ja shi zuwa gidan wuta. Fala haula wala quwwata illa billah. Haka za a yi mai karatu don duniya, haka za a yi wa mai sadaka da dukiyarsa don duniya, haka za a yi wa mujahidi da ya mutu a gun jihadi amma yana yi ne don duniya. Ku kalla uku din nan jama'a suna cikin mutanen da kowa yake envy din su a nan duniya. Kowa yana fatan ina ma ya samu irin falalar su. Ya laitana na mithla ma utiya Qarun. Kowa na tunan in ana labarin mujahidai matasa suna jin ina ma za su samu damar jihadi. In ana ganin masu kuɗi da suke aikin alkhairi kowa yana fatan ina ma ya samu irin wannan aikin. Haka nan ko malamai ko? To amma waɗannan ukun duk da ba su yi dan Allah ba kun ji abin da ya kasance gare su. To ina kuma ga mu sauran awam. Allah ubangiji ya gafarta mana. Ma'ana wannan muqaddima shine ina so ne jama'a mu dinga sabunta niyoyin mu. Ko da yaushe mu dinga checkmate niyyar da ta sa muke yin ilimi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal arwaito daga gare shi ana tambayarsa cewa Allah shi gafarta mala. Wannan ilimi naka mai albarka da irin wannan karatu naka na gagara gasa waye akai ka same shi shin tsabar ikhlasi ne yasa ka same shi koko addu'a iyaye ce ko wani abu nan kasha ne wani magani kasha ne da ya sahale maka yace wallahi duka babu yace wani abu ne dai da na jarabta ina kaunarsa sai na yi shi da gaske daga baya kuma sai Allah ya sa mini kyakkyawan niyya. Almuhim shine tayu asali abin da ya kawo mutun karatu ba wai ikhlasin bane san da yake tunanin zan yi karatu ba wai lahira yake kalla ba amma kuma ba duniya yake kalla ba ya zama da cewa wani abu ne na dabi'ar sa ta jayu zuwa ga wannan to amma sai ya dinga kokarin yana sabunta niyyar sa kullun yana gyara ta har Allah ya miƙa mai da ita ta koma don Allah din. An samu malamai da yawa waɗanda suka yi karatu wanda a tarihinsu wani abu ne ya ja su ko wani challenge ne ko wani kalubale sa suka yi karatu ko kuma kawai abin da suka taso suka ga ana yi a gidansu kenan ko a alƙare su. Amma dai daga baya Allah ya kalli cewa ba wai suna yi dan neman duniya ba ne. Mu ko yanzu mutum zai ga maka ƙararrama cewa shi yana so ya karatu ne saboda ya so ya zama irin Malam Albani ko irin Malam Jafar ko irin Professor Mansur. Me yake kalla a cikin waɗannan mutanen? Shuhurarsu, farin jininsu, ɗaukakarsu. Ba wai dangantakarsu da Allah yake kalla ba. Kaga daga nan ya zame. Wataƙila su ba su nufaci wannan shuhurar ba, Allah ne ya jarabce su da ita. Saboda haka mu dinga kulawa jama'a. Ba wai baka iya kwaikwayon wani malami ya zama maka model, amma kar ka ce abin da ya samu na duniya shi ne manufarka. Kullun ka dinga fifita abinda zaka samu a lahira. Duniyan nan mai karewa ce. Kullun muna ganin yadda mutane suke faduwa suna mutuwa ko arzikin su ya kare ko kuma ma a daina yayin irin arzikin su ko a daina jin sunan su ga baki daya. Ba ma kana lillahi yabqa. Amma abinda yake Allah aka nufata da shi yake wanzuwa. Ubangiji Allah ya gafarta mana, Allah kuma ya tsarkake mana niyoyin mu. Abu na kashi kafin mu shiga cikin littafin shine wannan littafi da kuke kallonsa zai magana ne akan kawai wata mas'ala guda ɗaya cikin waɗannan masailin da muke magana ita ce mas'ala game da adabu ɗalibul ilmi, ladabban ɗalibin ilimi. Ni ina da fahimtar cewa a yanzu ɗalibai suna da buƙata zuwa ga ladabi fiye da buƙatar su zuwa ga tsantsar karatu ɗin. Kusan ma shi yanzu karatu game da ladabin ilimi ana yin ƙara'i ne, wato ana yi ne bayan ana fargar jaji. Shi ya kamata a fara yi da farko. Wasu mu da suke karatun zaure sun san haka. In ka je makarantar zaure littafi na farko da za a fara maka shi ne Zarnuji, ta'limul muta'allim turkat ta'lim, tare da ahlali ko risala za a goma maka shi za ka fara yi. To mu kuma a tsari namu na zamani da ya zo sai an tafi sannan sai a ce to bari a bari kuma a waiwai ladabi kafin nan kuma hala wani ya riga yayi tsauri ana cewa ita ce tun yana danye ake tankwasa shi to garin tankwasawa sai dai a karya shi. Saboda gaskiya kaman muna yin ƙara'i muna gyaran ganga azinawa ne Allah ya gafarta mana. Kuma ana ba mu shawara duk wanda yake da majalisi da yake karantarwa to ya bada muhimmanci wajen sanya wa ɗalibai ladabi da biyayya na ilimi da kuma ƙoƙarin aiki da ilimin da aka karanta. Allah ubangiji ya gafarta mana. awa nawa zamu yi da safin nan a lissafin ku na'am awa biya jere sai a je break mana dai muna da awa biyu a minti 50 minti 10 ai awa ɗaya kenan anoda minti 50 minti 10 awa biyu kenan ko sai break eh laba wato ina so in san yadda zamu yi dan tafin zamu soke shi tsakanin yau da gobe ne insha Allah shafi 50 da wani abu ne kaga in za a tafi a guje ne ba zan yi ta yin sharhi ba ban so mai kwantai ko kuma mu gama before time ina so ya tafi wasatiyyan almuhim let's go into the details sunan littafin waqafatun inda qawlihi azza wa jal wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wato wasu ɗan tintintini da tsatsayawa akan fadin Allah madaukakin sarki wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula ayata 36 suratul isra'i Allah madaukakin sarki yace wala taqfu kuma kadaka bibi alqafu shine bibiya abu shi ake ce ma larabawa suna da wata al'ada da ake ce musu a ce wane kana aliman bil kifaya ya iya bin sawu idan aka yi sata ko wani ya je wani wuri da ba a so ya je ba larabawa suna da hanyar gane in aka ga sawun a gane wannan sawun mutum iri kaza ne ko wannan sawun yanzu ya yi awa kaza da wucewa ta nan ko wannan namiji ne ko mace ko a gane range ɗin shekarunsa suna ce wannan abin kifaya ga yana hadisin Usama ɗan Zaid ko hadhihi al-arjulu ba'daha min ba'd Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadin wannan bayani da wancan mutumin yayi to shine alqafu bin sawu to kaga dinga bibikon abinda baka da ilimi a cikin su wato abinda baka sani ba karka dinga bibikon shi sai Allah ya ce inna sam'a lalle da kunni wal basara da ido wal fu'ad al fu'ad wani sashe ne na zuciya ko kuma ita kanta zuciyar kamar yadda Ibn Manzur al-Afriqi yake fara yake cewa al-fu'adu huwa al-qalb amma magana daqiqa shine juz'un min al-qalb alladhi huwa mahallu al-aql wani sashi a cikin gabar zuciya inda shine mazaunin hankali meye hankali shine wani sarƙaƙiyar da baibayi dake hana mutum yin hauka asalin mutum ana haifan shi ne babu hankali wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun shay'a kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku abubuwan nan guda uku as-sam' al absar al afida qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah yana hada su uku saboda waɗannan su ne mechanism na ilimi mechanism din da ke canza wato hanyoyin karban sako da dan adam yake karba ya ji ko ya gani sannan ya storing a wannan fu'ad din sannan ya dinga retrieving din su dan amfani da su dan gane rayuwa dan gane daidai da kuskure dan tantance fuskokin mutane dan gane abin da ya dace da wanda bai dace ba da koyi shi ake ambaton su kaga ai da Allah ya ba mu labarin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mi'raji mai yake ma kadhabal fu'adu mara zuciyar nan bata kareta abin ta gani ba wato ta gani kuma ta kiyaye saboda haka Allah ya ce inna sam'a kunni wal basara da ido wal fu'ada da zuciya waɗannan duka kullu la yakana anhu mas'ula duka za a tambayi bawa game da su to kaga tun daga nan ayat tana mana ishara akan mafi girman alherin da zaka ci game da waɗannan abubuwan guda uku shine ka tsira a lahira su'alin da za maka a lahira game da su ya zama ka tsira shine amsar da malam ya bamu game da muhimmancin ilimi saboda haka wannan aya tana hana yin magana, yin aiki, yin tunani ba da ilimi ba. Gina magana akan zato, kirkirar ƙarya, ba da shaidar zir, yin kazafi ba da ilimi ba, da ta hana. Amma duk waɗannan ba su ne mahallin magana mu ba. Mahallin magana mu shine abu na ƙarshe da zan faɗa shine aya kuma ta hana alƙaulu alallahi bi ghairi ilm. Wanda kuma duk ya fodancan nauyi. Ya fodancan nauyi. Magana, aiki, tunani, gina hukunci akan zato, ƙarya, shaidar zir, kazafi da ire-iren wanda za mu yi wa junan mu ya zama kuskure. Duka nauyin su bai kai nauyin magana da jahilci a game da sha'anin Allah ba. Kamar da Ibn Qayyim yake faɗa da Allah ya jera laifuffuka. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batara wal ithma wal baghy bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lam. Wannan jeran giyar yace an jera su ne game da gravity din nauyin zunubin. Allah ya hana al fawahish, ababan Allah wadare, ma zahara min hawa ma batan, wanda aka yi fili da na koyi, wal ifma da zunubi, wal baghy bighayri al haqq da ta'addanci akan mutane, rayuka ko mutunci ko dukiyoyinsu ba da gaskiya ba, sannan wa an tushriku sai kuma shirka. To duk waɗannan sai da aka ambace, sannan aka ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu, kuma Allah ya hana magana game da addinin Allah ba da ilimi ba. Kaga sai da aka ambaci shirka ma, kafin nan sai da aka ambaci kisan kai da kazafi da sata sune albaghi, kafin nan sai da aka ambaci zunubi sune saba wa iyaye, ƙarya, cin amana, wasa da sallah sune alifmu, kafin nan sai da aka ambaci alfahasha sune su zina da luwadi da makamantansu. Duk waɗannan laifuffukan an jera su, sannan aka ce a ƙarshe wa an tushriku billahi wa an taqulu allahi ma la ta'lamu. Wannan shine kawai mahallin tattaunawar mu a cikin wannan ƙwarya-ƙwaryar jalasat, wato ta fuskar abinda ya shafi matsayin ayar wajen mu'amala da madda ta ilimi. To wannan aya ita ce sunan littafin a taƙaice, wanda littafin aka ce muharrarun min muhadaratin mufarraga. Wannan littafi an yi editing ɗinsa, an tsakuro shi daga wata lacca. Aka ce mufarraga ita ce wanda aka yi transcribed. An san transcription ko? Yanzu kawai magana da muke yi akwai na'ura da ta iya mai da shi rubutacce. To shi ne transcription. Shi Larabawa suke ce wa mufarrag. Za ku ga al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a tarihin rayuwarsa, littafan da ya rubuta ƴan kaɗan ne da hannunsa, ba su wuce ƙwaya shida ba, kuma duka ƴan rasail ne ƙanana. Duk littafansa nan da aka fitar sama da mujalladi 35, to duka mufarraga ne, transcription ne, daga sautiyat da bidiyohat inda aka tara na ilmummukan da ya karantar, shine ɗaliban shi da ma'aikata a santa na Uthaymeen da ke Qassim su ne suke ta aikin yanzu ana tabbatar da su. To irin wanda shi ake ce matafrik, wato a juya magana wata ke oral zuwa written format. Da sai an ta saurara ana kwafewa, ana bi, ana editing, yana da wahala sosai. Yanzu ko akwai na'urori. Kai yanzu akwai gama garin ma Microsoft Word da yake yin wannan. Lalacin mutane ya kai kawai yanzu mai kun su dinga typing sai su dinga surutu kawai yana kwafe musu. Da yan Niger su kada aka sani da wannan lalacin. Voice note. Vocal, amma yanzu kusan kowa ma malalace. Tunda zamani ne na lalace. Mutane komai so suke kawai su zauna kawai su gan shi cikin sauƙi. Ba gani yanzu wasu wurare ma an kaje hatta abin nan ɗan dako za ga na'ura ce za ta dako, kaya za a saka ne kawai tafi a guje, haka mutane su hau wata hanya mai tafiya da su zu haka airport. Duk wannan cikin harkoki ne. Me yake ce mutane ma escalator ko? Duk harkoki ne na lalaci wannan. Allah ya kyauta. To wannan mufarraga ce ta Sheikh Dr. Abdulkarim Ibn Hamud Ibn Abdullah Tuwajir. Wannan wani malami ne a Jami'atul Malik Saud ta ƙasar Saudi Arabia a kuletu tarbiya. shine asalin wato muhadara. Dai muhadara kuma aka rubuta ta zuwa littafi, ni kuma sai na sake daukan ta, na sake mata wani zubi wanda ake ganin shi Allah. Allah ubangije ya samu dace. Zamu tashi daga inda yace muqaddima. Akwai wani zance da nayi wannan bai da wani tasiri, daga inda yace muqaddima al-fasl al-safat al-thalis. An ga wajen? Ta. نعيش اليوم في زمان قل فيه العلم الشرعي مع تعدد وسائل تحصيله وتيسر اسبابه. مالن yace muna rayuwa a wani lokaci, a wani zamani wanda ilimin addini yayi karanci a hannun mutane, tare da saukakuwar hanyoyin samun sa da sababban samun sa. Babu shakka ilimi yayi karanci, samun malamai masana na gaskiya ya karanta sosai, tare da cewa kuma hanyoyin samun ilimin sun yi sauki. Wato da dole malami sai ka gamu da shi ido da ido, kuma baya garinku kai baya kasanku, da haka wani sai dai a hakura kawai gaba daya, talauci ko nisa ko tsoro ya hana ka zuwa inda yake. Yanzu kamar Sahnun, ɗaya daga cikin abin nan manyan malaman malikiya, ana ba da labarin cewa talauci ne hana shi barin garinsu na Kairawan ya tafi Madina ya je game da Imam Malik. Ya game da Imam Malik ba, sai dai ya je ya ga Sultan Qasim su koya mishi abin da suka koyo daga Madina, da haka yake karatun shi. Da haka yana yawan faɗe cewa Allah ka tsine wa talaucin nan da ya hana ni zuwa Madina. Lahallahu al-faqra fa innahu mana'ani min al-julusi bayna yaday Malik. To da haka ake wahala ta yi yawa babu daman maki, ko kuma sai ka tafi kai nisa ka je garin sai a ce ai malamin ma ya kaura ko kuma ya ma mutu. Baqi ibn Makhlad a tarihin sa ya chawo tafiya mai nisa shekaru yayi, wajen shekara 6 yayi daga Andalus kafin ya iso Baghdad, a tsakankanin ruwa da Sahara da garuruwan Afrika sun Masar, kafin ya tsallaka ya haura Iraki, ko da ya isa kasar Iraki ya je ne kawai don ya karatu a gun Imam Ahmad ibn Hanbal. Da ya je aka ce ai a yanzu Imam Ahmad yana tatal raqaba al-hukumiyya, gwamnati ta sa mishi yan bagota na shi karantawa, da haka ba zai yi ka je wurin shi ka karatu, yana karkashin dokar hana wa'azi. Duk da haka ya tafi gidan Imam Ahmad ibn Hanbal ya bashi labarin cewa ga abin da ya kawo shi. Ahmad ibn Hanbal ya ce gaskiya dai karatu ba zai yi ba, amma duba izuwa ga yanayinka zan baka wata dama, kullun ka zo ka dinga yin bara a gidana, ka zo kai allazi wahido sai a ce almajiri shigo, ka shigo sai a baka hadisi ɗaya biyu, ba za ka dade ba kafin SSS su fara tsammanin ka dade, to sai ka tashi ka fita. Dan in ya dade za su fara sa alama kan cewa to wannan akwai abin da yake kawo shi gidan nan, amma kawai kullun ne bai bara a bashi ko dan kanzan shi kuma a bashi hadisi ɗaya biyu sai ya kara gaba ya koma masaukin shi. Wato haka aka sha wahala a da neman ilimi, amma yanzu social media ta zo da wani sauki, lam yahlum bihi aslafuna, ba wanda ya taba tunanin wannan saukin da haka, har saukin ma yasa abin yayi arha, arhar da yayi kuma shine sai aka daina gandar jasa, domin abin yayi arha haka yake, ga abin yayi arha sai mutane sai daina gandar jasa. So wannan saukin sai yasa kuma ba ma iya yin karatun yadda ya kamata, ko kun ga hadarin saukin, mutum zai zo yana da groups ko yana da videos ya tara su da yawa kuma bai kalla ba, bai saurara ba, amma yana nan da su a wayarsa ko a computer sa. Da sanda muke makarantun hadda, muna koyan hadda, haka ce ga wani babarsa ko wani babbansa ya je Makka ya zo da cassette din karatu, da wannan mutumin ya zama senior a cikin mutane, zai dinga gadara kafin ya ara maka cassette da zaka je kai dubin, a ara maka ka je kai dubin ka dinga saurare, ce ai ga shi ya zo da husari mai kasuru, ya zo da manshawi mai kaza, ana jin daɗi. To yanzu zaka ga duk waɗannan makarantan wannan da shi a waye su gaba ɗaya kuma baya saurara, da kuma wani ya samu juz'i guda ɗaya, izu biyu guda ɗaya da ƙyar kuma kullun ya tare da shi yana saurara kuma kullun sai ya sai batir na irin ɗan karamar radio nan yanzu kuma ka bukatar siyan batir waya ce kawai ko MP ne kai charge amma kuma baka ji so da abin yayi sauki to haka sauki yake sa abu ya rage daraja shi sa ni na sha fada wataƙila wasu sun taba ji ni a ra'ayina ba kowane kafe kamata ya rekodin wannan rekodin din mu ya zama musiba wallahi ba kowane karatu bane in karatu ba wanda yake na yadawa ne na wa'azi da gyaran zakata da sauransu ba to a bar ma wanda ya ga ya jarabi ya zo ya ji ya koya yanzu ai na sa garin da akwai likitoci wanda suka karatu medicine ko a cikin su akwai wanda yake da rekodin din karatu da aka musu anatomy da physiology da sauransu ba su da rekodin din shi amma kuma sun iya saboda tashi suka je suka koya inda ake koya wataƙila bayi da ko awa uku na lekcocin da aka musa shekara shida amma yanzu suka ga awa nan sama da dubu na lekcocin wani malami saboda kowane miskini yana iya samun access to them wataƙila ya misusing dinsu ko ya dinga ciran abin da ran shi ya so ya juya mai ma'ana ya sa wani AI ya cire nan ya cire can duk gasanin sun yaɗa duniya sun zama mana arkala sun yi wa ilimi da baibai sun ba 'yan takahaye dama sun shigo su ma sun zama membobi a farfajiyar ilimi. Allah Ubangiji ya gafarta mana. To wannan yaɗuwar jahilci da kuma ƙarancin ilimi duk da samuwar sababbansa abu ne da yake a fili. Za ka yi aji shi kamar yadda ake aji triangular. An san triangular ai musallas wanda yake saman shi tsolan shi a tsuke ƙasa kuma guda biyu masu faɗi to haka ilimi yake tafiya yana raguwa har sai ya isa iya ƙarshen nan haka ɗin ne da kaga yana tsukewa yana tafiya yana tsukewa to har ya zo ƙarshen nan can kusa da ƙarshen ake su bayan da yana da faɗi malam ya ci gaba da cewa faqad fashal jahlu ma imkani daf'i jahilci ya yaɗu sosai a cikin mutane duk da fa za a iya tunkuɗe shi misdaqan lima tanabba'a bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan yana gasgata maka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fi qawlihi a cikin zancensa inna min ashratis sa'a an yurfa al-ilmu wa yadhhara al-jahl na daga cikin alamun tashin al-qiyama cewa al-qiyama ta kusanto an yurfa al-ilmu za a dage ilimi daga duniya za a ba mutane kawai da karatu da ta da baki da lihirabi amma asalin substance sai a dage shi wa yadhhara al-jahl sai jahilci ya bayyana a cikin mutane tamamul hadith wa yakthura az-zina zina za ta yawa wa yakthura shulbul khamr shan giya zai yawa wa yaqillu ar-rijal maza su karanci wa yakthura an-nisa mata su yawa hatta yakuna li 50 imra'atin al-qayyim al-wahid nabi ce ha wai gari mace guda 50 mutum ɗaya ne ke kula da su da matan shi da kannansa da ƴaƴansa da marayu ƴaƴan kanwarsa kansa ba sai ga sun kusa 50 mutum ɗaya duk shike kula da su shike ba su abinci shike musu shike kula da rayuwar su shike musu kayan sallah haka ne ta faɗi ta shi har ya mutu to wannan hadisi yana daga cikin alamatun nubuwa nubuwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dole za ta tabbata raf'ul ilm zai faru ne kamar yadda wani hadisin ya bayyana za mu zo mu ji shi a gaba zai faru ne ta hanyar wato mutuwar malamai ilimi wanda yake hada da aiki zai ragu za a neme shi a rasa ta hanyar malamai zai yi karanci au yu'udam bi mautil ulama sannan wa qillatu rawajihi bainan nas ilimin bai da farin jini irin wannan ilimin ana ganin duk wanda yi shi ai yayi asara ce mutum yana da ilimi amma bai da komai ba abin da ya samu yana nan kullun sai dai tasbihi sai dai zikiri ba a yi da shi ɗan siyasa ba su san da shi ba bai taɓa zuwa aikin haji ko umara ba ko mota hawa ba yi da ita wani irin sai dangin shi ma su ga wannan to ko dai bakin uwa ne kuma gashi kullun yana takara kullun yana an yi mutuwa shi za a kira ya biyo jana'iza shi ne limamin juma'a ko shi ne limamin khamsu salawat a anguwa limamin tarawih amma ba yi da komai saboda bai damu da duniya ba to sai mutane su danganta kaman bakin uwa ne Allah ya kiyota Rabi'atu ibn Abi Abdurrahman wanda yake cewa Rabi'atu ra'ayi kamar da al-Imam al-Bayhaqi ya fitar a cikin al-Ma'rifa da kuma al-Madkhal afwan da kuma Khatibu a cikin Jami'u Jami'u Bayan al-Jami' li Ahkam li-Akhlaq ar-Rawi yake cewa la yambagi li ahadin indahu shay'un min al-ilmi an yudayya nafsah yace bai dace ga duk wani wanda yake da wani rabo na ilimi ya wulakanta kansa bai tozartar da kansa saboda tozartar da kansa tozartar da ilimin saboda wato wannan bukata da ake da ita zuwa ga ilimi to a wannan zamanin wa fushul jahili babu dalalati ya duwar jahilci kofa ce ta bata wa sabilun hirafin kuma tafarki ne na karkata anis siratis sawi daga hanya madaidaiciya duk wannan abin da ke faruwa a wannan kasa ta mu da jahilci ne ya zama dalilin sa kama yushiru ila zalika hadithu qabdil ilmi bi mautil ulama fa inna fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam lalle a cikin wannan hadisi na cewa za a rike ilimi da mutuwar malamai nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idza lam yatruk alima har in ya zamana cewa bata bar kowa ba bata bar wani malami ba ita mutuwa kenan a wata a wani lafazin hatta idza lam yakun alimun sai da makana ce tamma kenan ai idza lam yabqa alimun kenan ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su ruko da jahili a matsayin shugabanni kun ga mu kalli wannan gabar da muhimmanci su mutane dole suna da bukata izuwa ga malamai dole ne kudi da suke zagin malamai suke aibata suke cewa malamai ba su jin tsoron Allah ba yadda suka iya ne ba za su yi kansu limanci ba ba za su yi kansu sallar gawa ba ba su tsora kansu aure ba ba za su ba kansu fatawa ba dole sai dai malamai din to in suka laluba ba su samu malami sahihi ba to dole suka samu kamawa za su shine takhadha nasu ru'usan juhala ko wanda ba malami ba in yayi kama da malamai ko sai a kama shi a ci shine malami yanzu ba ga shahadin ya zo ba to kowane masallaci za su ce sa da bukata mai tafsiri in su samu malamin da zai fa biha wa ni'mat in ba su samu ba duk wanda suka samu dai haka zai zo dai ya tabuga bugarsa to shine takhadha nasu sai kuma yace ru'usan bai ce ulama'a ba dai na maka cewa malamai ashe shugabanni ne ru'usan mutane su riko da shugabanni jahilai waɗanda za su dinga batar da mutane bayan da masu aka bata suke fa dallu wa adallu sun bata kuma suna batar da mutane to wannan hadisi yana nuna mana hadarin da ke cikin yaduwar jahilci shine mutane za su bata da su da malaman su wa inna min a'zami ma buliyat bihi al-ummatu fi hadha az-zaman التهوك في الفتوى والتهاون بها والتسرب إليها وعدم المبالاة بما يترتب على ذلك من هدم معالم الدين وقواعده وتغيير للأحكام والثوابت الشرعية إذا قلت كما في جرما أبن دا الله يجرب جوانا الأمة وانا الأمة أنجرب جيت دونا بمي جرما شيني مني التهوك في الفتوى ققاوة قنقنشي sakin kafa a wajen fatawa wajen amsa tambayoyi wattahawun biha da daukan abin wato cewa mai sauki ne yin wasarere da ita wattasarru dai cikin sauri ilaiha wa adamul mubalat da rashin damuwa rashin lissafa bima yatarattabu ala zalika cewa menene consequence mai zai biyo baya min hadami ma'alimiddin cewa ruguza addini ne wa qawaidi ruguza qa'idojin addini ne wa taghyir lil ahkam da kuma canza hukunce da Allah ya tabbatar a shari'a wa thawabit shar'iyya da canza abubuwan da suke as-thawabit wanda suke haka suke a shari'a wato abubuwan da suke ba sa daukan canji sai a je da fatawa sai a canza su nahika an fuqdanil wara'i banda ma kuma wato rashin samun alwara taka tsantsan alwara shine mutun ya dinga gujewa haram halas ma sai ya tantance kafin ya aikata ta wallahu mubalat da kuma halin ko in kula nonchalant Allah mubalat wannan asali kalma ce guda biyu laraba suna hada ta a zamanin ci su zama daya Allah mubalat sai su ce mata la mubalat bil wa'id shadid shine yin halin ko in kula ban damu ba yin kunnan uwar shegu da alƙawarin azaba ne tsanani alwaridi fi sha'anil qawli fi ddin bighayri aibin wanda yazo game da abinda Allah ya tanada da wanda yake shiga cikin magana addini babu ilimi wanda yake haka bai ma damu ba wato zaka dinga mamakin irin jur'a irin confidence din da wasu ke da shi idan kana ji mutane suna magana suna cika baki ko suna shiga abin da yafi karfin su musamman dai waɗannan matasa namu da suka cika social media yanzu wallahi sai ka ta mamakin where do they drive this confidence this extraordinary confidence where do they drive it from idan ina yin wannan mamakin ba san ko kuma kuna yi ba in ka ji wani dan dagaji ko wani nisku jahil bai ma kai jahili ba tukun ga irin maganar da yake faɗa ko irin gangancin da yake ci kuma ya ji dadin shi baya jin tsoron komai bai jin tsoron mala'iku da suke rubuta bai jin tsoron Allah da ya halice shi zai jin kunyar mutane da suke kallon sa kuma bai san implication din yin magana a social media ba saboda a lokacin da zaka ga misali mutum 100 sun kalla to ka dauka mutum 1000 ne mutum 10 sun yi share ka dauka mutum 100 ne suke share sannan kuma gashi yana nan akwai retrieval wato wani zai iya dawowa bayan shekara 5 10 ya sake nemo shi yana so ba wai iya yanzu ya wuce ba kaga da wanda zai kuskure da kawai ya fada ya wuce shikenan iyakarta kenan amma an yi recording an yada an yi share an yi saving an sa a platform mabambanta an sa a Twitter an sa a Facebook an sa a YouTube an sa a wacece saboda haka abun ya bazu sai kaga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan karara Annabi ya ce za a yi wani zamani da mutane za su zo ar-rajulu yadkhulu fi baitihi fayakdhibu al-kizbata tablughu al-afaq mutum yana kishingida a gidansa ya faɗi wata ƙarya kafin ka ce bihim ta yaɗa ko'ina a duniya wallahi gata nan ko'ina social media ce ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin tablughu al-afaq kafin ka ce Jack Robinson kamar da Turawa suke cewa shikenan ta tafi kuma shikenan yadda Bahaushe ya ce magana zarar bunu ba yadda za a yi ta kuma Allah ya tsare mu bari mu tsaya a nan ko saboda ai tambayoyi naga abin nan din ya abin wa min huna wajaba bayanu hadha sha'an al-fatwa wa at-tanbihu ala khatar at-tasaddur laha wa tasarrufiha dan haka ya zama wajibi ai bayanin fatawa da kuma tanbihi akan hadarin da ke cikin gaggawa game da fatawa din sai mu saurara nan an yi minti 50 din bari mu saurara sai mu juya mu sake yin awa daya sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi